This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 25 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
Daga ƙarshe, shugaba Joe Biden jiya Laraba ya rattaba hannu kan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26. Hakanan Amurka ta samar wa Ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack MC a watsayin wani bangare na tallafin sojin dalar Amurka miliyan 300 da Amurka ta baiwa Kyiv a tsakiyar Maris. Sojojin Isra'ila suna shirin girke bataliyar dakarun ko ta kwana zuwa zirin Gaza, wani mataki da yake zuwa a sa'ad da Isra'ila ke shirin mamayar Rafa da ke kudancin zirin ta kasa.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kasar Kamaru da Congo na kokarin dakile sake bullar cutar kandar buri.
Ya zuwa yanzu mutum fiye da 97 ne suka kamu a cikin kasashe sama da 100. Ganin haka ne yasa kasar Kamaru tare da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suke gudanar da wani taro.
Za a ji ci gaban wata hira da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, inda za a ji koshin tawagarsa na shirin tsunduma cikin APC da dai sauransu.
Babu magana akan cewa wai hanya ce ta kowa koma APC ko na gaskiya babu.
Kamar kowace safiyar ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa, inda yau shirin zai tsora kan batun cin zarafin mata da abubuwa masu alaka. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asubahin wannan rana. Ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya rattaba hannu kan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26 a daidai sa'ilin da ake tababa ko sojojin ƙasar suna kiyaye kare haƙƙoƙin ɗan adam. Ministan harkokin wajen Isra'ila ya yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa godiya saboda amincewa da dokar tallafin sojin, tare da ayyana ta da hujja kwakwara da ta bayyana ƙarfin dangantakarmu. Sannan ya ayyana cewa wannan mataki na zaman wani sako mai ƙarfi ga abokan gabanmu. Tallafin yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati take tsakiyar gudanar da binciken cikin gida kan ko kawayen Amurka da take baiwa tallafin makamai suna kiyaye dokokin ƙasa da kuma na Amurka. Ƙarƙashin kundin dokar tsaro na ƙasa na 20, wato NSM 20 a takaice, Biden ya yi wa ofishin jakadancin Amurka da ofishin tsaro umarni a watan Fabrairu domin tabbatar da cewa dukkanin ƙasashen da Amurka ta ba su tallafin soji sun cika sharuɗin da dokar Amurka ta tanada. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Amurka ta samar wa Ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack MC, abinda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Manjo Charlie Dietz ya shaida wa muryar Amurka kenan. An aiki da makamai masu linzami Ukraine a matsayin wani bangare na tallafin sojin dalar Amurka miliyan 300 da Amurka ta baiwa Kyiv a tsakiyar watan Maris, a cewar Dietz. Sai dai bai tabbatar da adadin makaman attack MC din da aka aike cikin tallafin sojin da aka aike na bayan nan ba. Sojojin Isra'ila sun faɗa jiya Laraba cewa za su girke bataliyar dakarun ko ta kwana zuwa zirin Gaza, wani mataki da yake zuwa a sa'ad da Isra'ila take shirin mamayar Rafa da ke kudancin zirin ta kasa. Jami'an Isra'ila sun ce mamayar Rafa tana da mahimmanci ga cimma manufarsu ta kawar da mayakan Hamas. Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu sun bayyana damuwa a game da mamayar, tare da bayyana cewa yana iya haifar da bala'in kalubalen jin kai a Rafa. Sama da rabin al'ummar Gaza na neman mafaka a yankin, inda gwamman mutane suka tsere daga sauran wurare a yankin sanadiyar fada da kuma umarnin Isra'ila na sufice.
An jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Kamaru wadda ke fuskantar yaduwar cutar kyandar wuri wanda dan haka ta shiga hada kai da makwabtanta dan yakar mugunyar cutar wadda a baya ta firgita wasu kasashen Afirka. Daga Kamaru ga wakilin sashin Hausa Muhammadu Rabu da rahoton.
A yau an lura da sake bullar cutar a Kamaru tare da gano mutum biyu a garin Baminda da Duwala masu dauke da kwayar cutar. Daya daga cikin majinyatan ya mutu. Barazanar ta kasance ta dindindin cikin kasar baki daya da kuma dazuzuka masu fama da zafi. Malam Sunusi na da ra'ayin cewa
ka san duk abin da ka gani a garin makwabta wata ran zaka ji ya zo garin ka. Gwamnatin kasa take yi. Gwamnatin kasa tana daukar duk matakai ta tsare kan iyaka. Duk abin da ke shiga ta fara gani. Kaga kaman wannan shi ciwon da ake samu a jikin birin nan asali a nan Kamaru babar mana horumin ka je ka ribiri a daji ka kawo cikin gare mutane su ci naman sa ba don me yasa gwamnati ta san cewa yana dauke da wasu kwayoyin cuta.
Ana kamuwa da cutar faran kamar biri ta hanyar saduwa kai tsaye da jini, ruwan jiki ko kuma urjin fata na dabbobi wadanda suka kamu da cutar. Yaduwa tsakanin mutum da mutum na faruwa ne ta hanyar numfashin majinyaci da mai lafiya ko kuma da wani abin da majinyaci ya amfani da shi. Dr. Amina gani take cewa
shi faran kamar biri nan cuta ne da yake kama mutum cikin lokaci dayan nan bai da wuyan raba. Shi faran kaman nan katukaton goti ne yake fita a jikin dan adam. Katukato da gaske da girma da gaske kuma da yawa yake zuba firtik a jiki. In ya tashi fita kuma yana zuwa da zazzabi da zafin jiki. To a hakan in ana da cutan inna nan a lokacin in ya kama mutum a dashe su sa mutum a cikin daki a rufe shi shi kadai domin kar ya zamanto da wayansu mutane ya rabe shi. A zamanin yanzu ana kiran shi faran kaman biri don yanzu agun masu cin biri da masu hulla da dabbobi a jeji.
Ana kuma zargin cewa wanda wasu ke gani kareraki ne cutar ta shigo ne daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a sakamakon kendar biri. A cewar Al-Qaluma tsakanin watan Fabrairu 2023 zuwa Fabrairu 2024 daruruwan mutane ne suka mutu a duniya a sakamakon cutar wanda yara suka fi yawa.
Gwamnatin mu tana ta kokari iya kokarinta she ta sake kaman kan iyakan nan kasan kullun akwai braconiage ana fada da su har ya dawo ana cewa duk wanda aka kama ya harbi biri akwai fursunan da zai ci kai ko da wasa ka sayi biri za a ce ga fursunan kaza ta kwaga abin shi da yayi sauki. To gwamnati ta zo ta sassauta abin.
Cutar ta sami sunanta ne a shekarar 1958 bayan da aka gano a cikin wani yanki na birai a dakin goje-goje a Copenhagen da ke Denmark. Masana kimiya sun imanin cewa ana samun babban tafkin cutar ne annan a tsakanin birai. Mafi karancin nau'in cutar shine Clade 2 shine kuma ya fi yaduwa yanzu. Ya zuwa yanzu mutum fiye da 97,000 ne suka kamu a cikin kasashe sama da 100. Ganin haka ne yasa kasar Kamaru tare da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suke gudanar da wani taro inda za a dauki muhimman matakai na hana yaduwar wannan annobar. Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi da biyu na labaran duniya.
Cibiyar bada horo a fannin fasahohi da sana'o'in hannu wato Commission for Technical and Vocational Education Training ko kuma TVET a takaice a Ghana wata kafa ce kwakwara da gwamnatin Ghana ta kafa don inganta samar da ayyukan yi bisa bayanan Dr. Fred Ofei Asamoah. Shugaban cibiyar ta TVET ya bada hujjar da ta sa gwamnati asasa wannan cibiyar wanda ke da manufar tabbatar da cewa matasa sun koyi sana'o'in hannu. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton daga Accra babban birnin kasar Ghana.
Taron na TVET wato horon fasaha da na hannu na kasa na shekara ta 2024 da commission da ke kula da bayar da horon ayyukan fasahohi da na hannu CTVET ta shirya zai yi nazarin tasirin haɗe ƙudurorin cigaba masu ɗorewa a TVET don cimma ajandar shekara ta 2030. Dr. Fred Asamoah ne babban daraktan commission ya kuma yi imani an samar da yanayi da ya dace wurin inganta ta kwarewar diyar Ghana ta shirye-shiryen TVET ya ce. TVET kamar yadda dukkanmu muka sani gimshike ne a kokarin ci gaban kowace ƙasa kuma yana buɗe hanyar ƙarfafa mutane da wadatar da su. Ta rungumar shirin na TVET ya kimsar da mutane ne daidaiku da kwarewar da ta dace ake samar da yanayi mai kyau na kirkiran aiki mai dorewa wani mai bara shawarwari na muhimmin tsarurruka a ma'aikatar ilimi Professor Mike Asamwa ya bayyana aniyar su na ci gaba da tusawa matasa kwarewa yace
in underpinning productivity.
TVET na taka muhimmiyar rawa wurin baiwa matasa horo a fagen sarrafa da bunƙasa tattalin arziki a ko'ina cikin duniya. Tsarin na TVET na samar da babban dama wa matasan Ghana su samu aikin hannu da ƙwarewa da za su bari su samu aiki da matsayi cikin masana'antu musamman a fagen injiniya. Taron na shekara ta 2024 na CTVET na ƙasa taken sa ne iza TVET gaba. Gaban kwarewa gun samar da ayyuka masu nagarta da mutunci masu kuma dorewa. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas da wannan rahoto. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya amince ma jami'an Iraki su faɗaɗa dangantaka tsakanin kasashen biyu. Wani matakin da masana suka ce kuma kwabciyar Irakin Iran wacce ta kulla alakar siyasa mai mahimmanci da Iraki za ta kalubalanta. Firam ministan Iraki Muhammad Shia al-Sudani ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Erdogan wanda aka yi a ranar Litinin. Kudurorin da ya rattaba hannu a kansu guda 26 sun bayyana dalla-dalla yadda dangantakar ta makekeniyar tsakanin Iraki da Turkiya za ta kasance.
To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da kawo muku hira da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf wanda ke halartar wani taro a nan Amurka. Abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya dora da tambayarsa shin ko gaskiya ne cewa tawagarsa na kokarin ganin an kori tsohon gwamna Ganduje daga APC saboda su samu shiga APC din? Sai ya ce,
to kamar ni ban ma san me yasa kuke da sha'awar ta yin magana akan tsohon gwamnan jihar Kano ba, Ganduje. Kamar yadda ne maka bayani, kowa yana da nasa ra'ayi kuma kowa yana da jam'iyyarsa. Mu yanzu a jam'iyyar NPP, jam'iyyar NPP a ƙarƙashin ta aka zaɓe ni a matsayin gwamna, so da haka babu wata magana. Suna tasu ta APC, muna ta mu ta NPP, amma duk abin da zai taso mu babban abu da muke so shine ni a matsayi na yanzu gwamna ne na al'ummar jihar Kano, so da haka duk abin da zai kawo wa jahata rashin kwanciyar hankali to tabbas ne suna tabbatar da cewa wannan abin mun kawo da shi malada. So in kaga ana zaune lafiya a Kano ana menene magana ce ta gwamnati tana son al'umma su samu walwala, su samu kwanciyar hankali, su samu annashuwa na abubuwa da suke yau da kullum. So da haka babu magana akan cewa wai hanya ce ta ko a koma APC ko wani abu, gaskiya babu.
To a kwanan nan gwamnatinka ta naɗa ɗan tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin kwamishina, abin da ya janyo cece ku ce a fadin jihar da ma kusan Najeriya gaba ɗaya. Me za ka ce dangane da haka?
To ni wani abu yana ban mamaki. Na ɗaya dai ɗan sanata Rabiu Musa Kwankwaso ai ba ɗan da na haifa ba ne, kuma sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya yi gwamna karo na ɗaya, ya yi karo na biyu, me yasa bai sa ɗansa ba? Kuma wannan mutumi da ake magana shi Mustapha da ake magana, na ɗaya dai yana da karatu, na biyu shekarunsa sun kai a bashi. Mutum nawa ne suka rike kujerun gwamnoni ko shekara 30 ba su kai ba, ballantana kujerar kwamishina? Mutumin da ake faɗa shekarunsa 40 a duniya. Na uku shine kuma menene za a faɗa? Muna da tsari da yadda muke ɗauko kwamishinoni da suka cancanta da kuma daga gurare daban-daban ƙananan hukumomi. Shi Mustapha da kake magana ya fito daga shiya ta wato Madobi da garin Malam da Kura, so da haka ni na bawa shi jira madobi garin malam kura wannan kujera wacce babu commissioner daga wannan nace su fito min da mutum da suke so mutane jagorori sun zauna daga wannan shiya kura madobi garin malam sun ce su suna ganin cewa ga wannan mutum shi ya dace so da haka kaga aini ba ni da iko da zan ce musu waye ba zai ba kowa izi amma su suka fito da shi kuma su suka yadda da shi kuma sun yadda cewa ya cancanta yi mu ma kuma yanzu mun yadda cewa ya cancanta tunda shekarunsa sun kai a bashi yana da ilimin yana da komi wannan shine kawai dalili amma ba wai wani son zuciya aka dauko aka ce an bayar ba ya cancanta ne a bashi kuma mutanen shiyarsa suka fito da shi ni kuma na karba na mina kuma na bashi
Gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano Najeriya a hirarsa da Muhammad Hafiz Baballe za a ji ci gaban hirar a shirinmu na gaba kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roga baro ki ka don ka goyiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
zamuni yana canza gaba da irin jama'a kowa baban sa kade sani haka kowa uwar sa kade sani gaba da amma kuma a ce yau kai ka mutu ka bi ayyanka cikin damuwa uwar ba sana'a ba aikin to ya kake so ayi musamman ka basu shekaru 4 5 6 7
mazan wannan zamanin ba su so su dauki nauyin duka su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmantar da ƴaƴanku ku koya musu sana'a ko kuma ku basu su yi aiki kafin mu aure su kuma haka ba za mu aure su ba duk wanda baya son aje waje a ce ai gashi yana duka ya bar duka amma kai duka zamu je waje zamu fada kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa
jafa assalamu alaikum barkamu da asuba alher grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan masu saurare na biyar da mu mun gabatar da batun cin zarafin mata wata matsala da aka dade ana fama da ita tsakanin al'umma musamman tsakanin ma'aurata inda sau da dama waɗanda ya kamata su taka rawa wajen ganin sun yi wa zalan tufka suke kauda ido ganin yadda lamarin ya fara kaiwa ga nakasa abokan zama har waɗansu lokutan ma da rasa rai ya sa muka ga ya dace mu saki komawa kan wannan batun yau ma muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya ofishin shari'a na Najeriya da ƴan gwagwarmayar kwato wa mata ƴanci Hawwa Abdullahi Gambo sai kuma Lawali Ibrahim baban gida ma'aikacin gidan talabijin na Wonderland dake birnin tarayya Abuja Malam Lawali ya fara tsokace kan batun hana mata aiki da waɗansu maza ke yi lokaci ya kwace mana inda kuma zamu dora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta
yadda zamu ne zo gaba ɗayan zumunci mai ja baya bari in ka mutu ka bar zuri an ka wani doki doyon narsuwa idan ka mutu ya kowa ta kan sai ki gaba ɗaya hakan ma kina ji labarin barisa ɗan uwan ne masu kwazo suka fara wahushi abinda marigayin ya bari balle masu doki doyon na family din iyalansa gaba ɗaya to shin ga misali yanzu dole ka bar mataka ko tayi aiki ko tayi kasuwanci domin ko bayan baka rayi ta iya doki doyon kanta da kanta to shin ga wannan abun ina ga an shi na lokacin can baya ba yanzu bai kamata a yi shi ba saboda lokacin can ba zaka ga irin a gida ma ba yaya da kane wani bai san ma waye babansa ba kuma irin komai tare ake gaba da zamuni yana canza gaba da irin jama'a ba sa wannan abun gaba da kowa babansa kade sani haka kowa uwarsa kade sani gaba da amma kuma a ce yau kai ka mutu ka bi ayyanka cikin damuwa uwar ba sana'a ba aikin to ya kake so a yi musamman ka basu shekaru 4 5 6 7 a wannan shekarun
to kananan yara
kananan yaran kin misali ina za su je karatunsu abincinsu sutarsu abubuwa da dama da ya kamata a ce kabar mataka da sana'a ko don su domin haka ya kaurace mata cin zarafin ƴan uwa cin zarafin mai gidan haya da ake zauna a cikin sa da kuma zuri'a gaba ɗaya baki ɗaya
Hawwa baya ga labarin namiji ya ci zarafin mace kai ga dukanta wayene irin rahotanni kike samu na cin zarafin mata ko cin mutuncin su a gidajen su
akwai da yawa abu ne wanda kowa ya sani har gobe yana faruwa a cikin al'ummomin mu ina so in danyi tsokaci kadan a bisa abinda ƴar uwa ta Barista Hassana ta faɗa na rahoton da suka samu kwana-kwanan nan na ma'aikacin banki da matar shi da ƴaƴan shi suka yi mishi duka. Wato shi cin zarafin mata, abinda ake cewa violence, gender based violence da kuma violence against women and girls, wato abu ne da ake cewa abu ne kaman da'ira. Kin san da'ira is a cycle. Da'ira ce wacce take zagayawa sai ta shafi kowa. Namiji yana ganin kaman yanzu shine mai gida, shine mai fada aji, shine wanda yake da karfin iko, zai iya taka kowa, zai iya yin komai. To yayi shuka ne wanda zai juya ya zagaya ya da'irar ta kara ke ta dawo, za ta zo sai ta ko baya nan sai ta shafo ne nashi. Mu koma ga batun da batun barista ta fadi na ma'aikacin banki. Ina tabbatar miki barista, idan aka zauna aka yi kokarin bincike, za a gano cewa ai ba rashi ne yasa suka yi mishi haka ba. Akwai wani dalili daban, kuma dalili daban din baya wuce kan cewa shi ma haka yake yi.
To alama masa kenan
ya ajiye. Ba rashi bane. Saboda dukkan mace da ta zauna da namiji na tsawon shekaru, ta yi ƴaƴaye da shi, ba za ta taba zama ta kalli wani yayi mashi haka ba, ballantana a ce ita ne da abin da ta haifa. Akwai dalili shi ya koya musu. Amma wannan ya na bar muku ku je ku bincika ku gani. Mu koma ga batun shi ainihin tambayan da kika yi. Banda duka, kisa akwai abin da ake cewa economic abuse na kaman abin da dan uwana malami ya faɗa. Kai ne mai kawowa, kai ne mai karfin iko na kudin da zaka kawo na masarufi da komi, ita bata san komi ba, ta iya komai ba, saboda ba a koya mata ba. Har gobe
shine nauyi ya rataya a wuyansa.
To kinga ma maganan shine nauyi ya rataya a wuyansa. Haka ne ake har gobe ayaye mata musamman a arewa ba a barin su su karatu, wasu ba a barin su su aiki, za a musu aure. To idan dai har namiji mazan wannan zamanin ba su so su dauki nauyin duka, su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmantar da ƴaƴanku, ku koya musu sana'a, ko kuma ku basu su yi aiki kafin mu aure su, in ba haka ba za mu aure su ba. Sannan ne mazan za su ji, in ba haka ba dan muna ta fadi sai su karkade hulansu su je su yi abin da suka ga dama, ƴaƴansu ne za mu hana su. Amma idan mazan da suke aure suka gyara ranfa, dole su tsaya su tarbiyyantar da ƴaƴansu, su ilmantar da su, su sa su a makaranta, su kuma koya musu sana'a kafin su aurar da su. To har gobe ana aurar da ƴaƴa ba karatu ba sana'a, dole ne ko tarata ya wuyanka, ka auri yarinya danya ya gaba, ta san komi ba, bata iya komai ba, dole ne ka dauki nauyinta. Kuma in kana so ta iya abu, dole ne, saboda ta taimaki ƴaƴanka nan gaba, dole kai ne zaka koyar da ita. Har gobe a tubalan da muke kenan a arewa, kije ki aure a ɗaya, kije ki karatu a ɗakin ki, ko kuma duk abin da zaki yi ki a ɗakin ki, abin da iyayenmu suke cewa kenan, ba laifin yara bane.
Barista, barin zo gare ki, na san a shiyar inda kika kware kika yi wannan aiki, kin haɗu da korafe-korafe na maza da ƴaƴa mata da irin waɗannan abubuwan suka faru a cikin gidajensu. Shin a da ba ma jin irin waɗannan labaran, me yasa yanzu suka fi yawa?
Ito, a zamanin da iyayenmu na da damriya, suna da jimriya, suna da haƙuri, sannan kuma suna da godiya da kalilan da suka samu. Sannan kuma in kika duba mu a yanayinmu na yanzu, komai ya canza. Zamaninmu da nasu ba ɗaya bane. Mazan su suna da imani, suna iyakacin kokarin su gan sun kawo komi gida, komin kankanta. Mazan namu na yanzu, wasu akwai kuɗin za a fita ne a ji a kashe mai yan iska a bar ku a gida, sai kukan naira 20 da dawon naira 10 kafi zabuwar naira 5. A dawo gida kuma a tayar miki da hankali, a ce biki dafa abin da ya kamata, ba za ki yi wasata ne, ko za ki je ki karuwanci, ba mu gaje shi ba kasan arewa. Kin gan dai zamaninmu da na iyayenmu ba ɗaya yake ba. Abu na biyu shine, kamar yadda ita yarwa ta ce, ba a ɗauki ilimin ƴatan mace a arewa da muhimmanci ba.
Har yanzu
lungu da tsako-tsako. Ba dauki ilimin ƴamace a kasan arewa, ina fadi da babban murya, ina son manyanmu na arewa su ji, ba a dauki ilimin ƴamace a kasan arewa da muhimmanci ba, shi yasa ƴaƴanmu mata in suka yi aure ba sa jin daɗi. Domin duk ƴatan mace wanda ta samu ilimi, ta samu abin yi, babu yanda namiji zai ci mata zarafi, za ta kwace makanta yanci. Kina da kudinki, ki a ce abin da kike so, ba reni bane.
amma yayin da baki da shi dole ne ya zama dole ne ki hakuri ki abin da ya kawo da shi haka zaki amfani da shi ke zaman ki za a je shani anguwa sai kin zo kin tsaya mamiji ya san miki kuli ki je shani anguwa in baki je ba in dangin miji ne a ce ai don ba gidanku ba shi yasa baki je ba ba za su kuma san cewa baki da shi bane dan uwan nasu kuma bai baki ki je ba mu arewa mun gaji zuwa shani kowa ya sani
al'ada
al'ada ce an yi su an ai huwa dole ki je suna aure bikin aure dole ki je bikin aure ki kuma rike abu hannu to baki da shi me zaki kai yan uwan miji kuma ba za su so su ji cewa kin taho gurin babu komai a hannu ba ba za su kuma gane cewa shi wannan dan uwan nasu bai baki ba sannan dan uwan nasu kuma bai zai so ki gaya musu cewa bai bayar ba to duk wanda baya son a faɗa cewa bai bayar ba ita bayarwa yawa duk wanda baya son a je waje a ce ai gashi yana duka ya bar duka amma kai duka zamu je waje zamu faɗa kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa ai wanda baya son a fidda maganar sa kare yi abin da bai kamata ba sai kai abin da ya kamata a cikin gida saboda kar ai amma kai abin magana zamu yi magana
Musake hali hali Mumaza Mumaza Musake hali hali
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana Mai Rigatula da Hawa Abdullahi Gambo sai kuma Lawali Ibrahim Babangida da wakilin mu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai Dadi Balewa da daidaita sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarai
a gaishe ku da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
a takaice shugaba Joe Biden jiya Laraba ya rataba hannu akan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila karin tallafin soji na dala biliyan 26 a daidai sa'ilin da ake tababa kan ko sojojin kasar suna kiyaye kare haƙoƙin dan adam Ministan harkokin wajen Isra'ila yayi wa ƴan majalisar dokokin ƙasa godiya saboda amincewa da dokar tallafin sojin tare da ayyana ta da hujja kwakwara da ta bayyana ƙarfin dangantakar mu sannan ya ayyana cewa wannan mataki na zaman wani sako mai ƙarfi ga abokan gaban mu Amurka ta samar wa Ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack MC abinda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Manjo Charlie Diet ya shaida wa muryar Amurka kenan an aike da makamai masu linzamin Ukraine a matsayin wani bangare na tallafin sojin dalar Amurka 300 da Amurka ta baiwa Kyiv a tsakiyar watan Maris a cewar DS sai dai bai tabbatar da adadin makaman attack MC din da aka aike cikin tallafin sojin da aka aike na bayan nan ba Sojojin Isra'ila sun faɗa jiya Laraba cewa za su girke bataliyar dakarun kota kwana zuwa zirin Gaza, wani mataki da yake zuwa a sa'ad da Isra'ila take shirin mamayar Rafa da ke kudancin zirin ta ƙasa. Jami'an Isra'ila sun ce mamayar Rafa tana da mahimmanci ga cimma manufarsu ta kawar da mayakan Hamas. Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu sun bayyana damuwa a game da mamayar, tare da bayyana cewa yana iya haifar da bala'in ƙalubalen jinƙai a Rafa. Cibiyar bada horo a fannin fasahohi da sana'o'in hannu wato Commission for Technical and Vocational Education Training ko kuma TVET a takaice a Ghana wata kafa ce kwakwara da gwamnatin Ghana ta kafa don inganta samar da ayyukan yi bisa bayanan Dr. Fred Ofei Asamoah shugaban cibiyar TVET Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya amince ma jami'an Iraki su faɗaɗa dangantaka tsakanin kasashen biyu wani matakin da masana suka ce makwabciyar Iraki Iran wacce ta kulla alakar siyasa mai muhimmanci da Iraki za ta kalubalanta
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma engineer mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.